Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kasar kuma sai kuma a can kasar Ghana kuma a kuma suke nan za a iya ji mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Safina Tsada Sodengi da Hafsat Maina Muhammad.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 7 ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yadda makarantun primary da secondary a kasashen mu musamman Najeriya ke fama da kwararrabewa azuzuwa da rashin kayan karatu.
Matsalan shine ba ina ne aka zauna ba, shin me ake koya ma yara, wa ke koyarwa, me kuma ake ainihin son su da wannan ilimi da an koya musu?
Ni a fahimta ta shine a bangaren koyarwa akwai abin da ake ce ma watakan wuri ya zamo ya dace da yanayin koyarwa, da turanci ana ce mashi conducive atmosphere. To kaga idan ya kasance an ce za a koyar ma yara karatu kuma ana so su gane kuma ba gini, na farko akwai iska, akwai rana, akwai damuna, yara ne kanana tunda magana primary school ne ake.
Za ka ga wasu lokutan koda an dan musu kuskure mama amma daga baya sai su sake komawa gidan jiya.
Haka yake Hafsa, shin gwamnatin tarayya na da rawar da take takawa duk da cewa waɗannan irin makarantu a ƙarƙashin jihohi ko kuma ƙananan hukumomin su suke?
Za mu ji hira da wakilin Munasir El-Hikaya yayi da wasu masu ruwa da tsaki a harkar ilimi. Sai kuma amso shin kula tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter. Don jin shawarwarin ku ta yadda za a bullo wa lamarin lalacewar gine-ginen makarantun mu, ga amsar da kuka aiko mana a tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter, ga wasu amsoshin su.
To haka yake, yanzu kan sai mu je kai tsaye kamar yadda muka ce, saboda kun amsa mana cewa shin ta yaya za mu fidda jaki daga duma. Eh Safina,
sakon farko ya fito ne daga Nuhu Usaini, yace yau da gobe ba abin da zai gyara makarantun mu na primary da secondary in ba an tilasta mu manyan kasa su dawo da yaran su makarantu na jami'a ba, wato public school. Ku tashi lafiya. Sako na biyu ya fito daga gurin Adamu Muhammad da Adamu Muhammad dan Bojuwa. Suka ce yau da gobe ai hanya ɗaya ce kawai, gwamnati ta ji tsoron Allah tana fitar da kuɗi wajen kula da makarantun yara kawai, su kuma yaran suna barnata duk wani abin da gwamnati ta musu wajen kula da karatun su da gangan. Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace to yau da gobe wannan aikin gwamnati ne, indai har da gaske take tana son inganta ilimi a ƙasa, to a gyara makarantun sannan kuma a zuba kayan karatu. Uwa uba su ne malamai ingantattu, insha Allah ilimi zai inganta, Allah ya bamu ilimi mai amfani. Shi ko Abdulrahman Aliyu Balkore yace ta hanyar gina sababbin ajujuwa da siyan sababbin kayan karatu a makarantun mu na primary da secondary. Muhammad Sadi Energy Tandara Patuskum yace rashin kyawun azuzuwa da kayan karatu a makarantun primary da secondary abu ne dake matukar shi mai tuwo a ƙwarya. Kai wallahi idan kuka ga azuzuwan makarantar dorawa primary a nan unguwar mu ta Tandari, wani ajin har ma ana masa lakabi da ajin jemage sakamakon rashin gyara. Azuzuwan ba window, ba taga, ba kayan aiki, Allah ya kyauta. Ita ko Madina Aliyu tace salam yau da gobe, ai daman ana ware makudan kuɗi don gyaran sai dai baya biyowa ta hannu na gari. Sai Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau tace yau da gobe ai wannan haƙin gwamnati ne, don haka gaskiya lamari ya kamata masu ruwa da tsaki su taimaka su gyara ma ƴaƴan mu makarantun secondary da na primary, domin ko ce ƴata Zainab ta ce ma a ƙasa suka zauna. Don haka muna roƙon Allah ya ba gwamnatin ƙasar mu ikon gyara makarantun yaran mu.
Sai kuma Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada daga Barikin Ladi a jihar Plateau suka ce assalamu alaikum yau da gobe. To babu shakka ya zama dole a samu malamai masu ilimi da kuma tsayawa yara littattafai masu yawa da kuma samar musu da abubuwan zama da kuma tsaftace muhallin makarantun shine kawai zai kawo ci gaba.
Sai Abdullahi Aminu ya ce a yi musu budget na musamman duk shekara har tsawon shekara uku. Tabbas in aka sa ido aka maida hankali za a dace.
Shi kuma Nura Usman Ladan Kaura ya ce yau da gobe ni a gani na gwamnati ba da gaske take yi ba wurin magance matsalar ilimi domin ya kamata duk wani jami'in gwamnati da ya kai mukamin director to a hana shi kai yaransa kasashen waje.
Sai Abdulaziz Alhaji Ahmad ya ce hanya ɗaya kawai shugabanni su rika sa ƴaƴansu a makarantun gwamnati.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @gazali_adc shuni yace hakan za ta samu kawai idan gwamnati ta bada kulawa ta musamman wajen gyara da gina sababbi tare da samar musu da kayan aiki.
@Musa Hadira Asuba yace mu nan da magaram wasu makarantun sai ka bada jika biyu na sefa sannan a baka kayan rubutu. Allah dai ya fidda a iga rogo.
@Abdul_Balkora1 ya ce ta hanyar gina sababbin ajujuwa da sayo sababbin kayan karatu a makarantunmu na primary da secondary.
Sai @Wuro_Ardo ya ce idan gwamnati ta kasa sai iyaye su yi amfani da ƙungiyoyinsu na PTA su tallafa wa ilimin ‘ya’yansu. Ina ganin wannan shi ne babban mafita.
@Imam_Uba ya ce salam yau da gobe wannan aikin yara taya ne kan gwamnati saboda su ne ke da hakkin gyaran makarantun da inganta ilimin matasa.
Sai @Bakira Dauratu ya ce batun ingancin ilimi sai dai mu ji a kasashen da suka ci gaba amma a kasar mu Najeriya ilimi sai dai makarantun masu zaman kansu.
@Babagana da Buwan ya ce idan aka dawo da yaran jami'anmu na gwamnatin makarantun gida shine za mu sa ran cewar za a gyara mana makarantu.
Sai da ƙarshe Amuji Tafa Bakere ya ce wannan batun mai sauki ne idan gwamnati za ta miƙa ragaman ilimi hannun mutane masu tsoron Allah. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To Bahaushe dai ce ra'ayi riga kowa da irin tasa. Sun yayyafa tasu kowa ya fata shi ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bi wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja a Najeriya kenan inda zamu ji shi a zauren muhawarar yau da gobe da ya tattauna da wasu malaman makaranta akan wannan batu na kwararrabewar makarantun primary da secondary ta yaya za a yi wa tokar hanci ne.
Ina tare da malamai biyu waɗanda na farko dai ɗaya daga cikinsu ma'aikacin gwamnati ne har yanzu shi bai ritaya ba Malam Usman Funtuwa. Sai kuma shi Malam Tanko Iya wanda ƙwararre ne ya yi koyarwa bar tsohon malami makaranta ne wanda yanzu ya riga ya yi ritaya. Malam Tanko Iya bari mu fara da kanka. Me za ka ce kan yadda har yanzu makarantun gwamnati da yawa in ka zaga za ka samu yara ma watakila a inuwar Bishiya suke koyon karatu har yanzu?
Wal game da maganan karatu a gindin Bishiya wani abu ne wanda yake na da tarihi ba yau aka fara ba. Ba zan mance ba lokacin Obafemi Awolowo yana premier na Western Region ya kirkiro system na education da yake mutane su yara suna koyon karatu a gindin inuwa. Matsalan shi ne ba ina ne aka zauna ba, shin me ake koya ma yara, wa ke koyarwa, me kuma ake ainihin son su da wannan ilimi da an koya musu. Kana iya samun cikakken malami mai kyakkyawan horo ya zauna gindin itace ya koda ilimin da wani mai digiri ko mai ainihin master degree in ya shiga aji ba zai iya koyarwa ba. So kaga magana a zauna gindin itace wannan ba wani aibi bane. Magana ne na resources, wato kudi na game da abin da za a gina wurare da sauran saka in ba su sai improvising ya zama kaman classroom.
Malam Tanko Iya, in ba kudin me yasa ake gina gidaje na manyan jami'an gwamnati? Ka duba ma wasu jihohin ma har gidajen gwamnati ma sai su sauya su je su gina manyan gidaje amma ga yaran talakawa nan suna karatu a wajaje da wasu dace ba.
Eto a game da gine-gine abin da nake so a gane shine ba fa gini ne ilimi ba, sai kaga dan dashin gini idan ka shiga ka raina abin da malami ke koyarwa ka kuma raina abin da ainihin shi yake kan malamin. An dan ba da wani misali, ɗan shekaru kaman bakwai ko takwas suka shige a Department of Education na Abuja tana da wani irin system wanda yake takanta da tsaffin principaloli da vice principaloli daga sassa daban-daban na Najeriya su taru su rinka goyon rawun suna bincika mata ainihin private school su ga wanne ne ya kamata a ba su certificate na koyarwa, wanne ne bai kamata a ba su ba. Wallahi za ka shige ka je ka ga makaranta suna kyalli da komai sai ka shiga. Idan ka ce malamai su kawo certificate ɗinsu ko kuma a tara takardun yara abin zai baka tausayi da mamaki. To sai za ka gane cewa ba fa gini ne abin ba. magana ne na ainihin training da aka ba mutum nan abin da zai koyar da kuma ainihin irin yanayin yaron da zai koya musu.
Usman Muto, me kike gani kan wannan tambayar?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk da Malam Tanko Ibn Iya kusan kwararre ne a wannan bangare, to amma ni a fahimta ta shine a bangaren koyarwa akwai abin da ake ce ma watakan wuri ya zamo ya dace da yanayin koyarwa, da turanci ana ce mashi conducive atmosphere. To kaga idan ya kasance an ce za a koyar ma yara karatu kuma ana so su gane kuma ba gini, kaga akwai damuwa, na farko akwai iska, akwai rana, akwai damuna da irin waɗannan abubuwan. Kuma ta iya yiwa kila yara ne kanana, tunda magana primary school ne ake, ta iya yiwa lokacin da ake koya masu wani abu na gittawa, kaga hankalinsu sai ya rabu, ya bar kan malamin ya tafi kan wancan
abin. Wasu mai ka duba, wata kila wasu makarantun ma babu rufi ma, kaga in ana damuna da malamin da ɗalibin, wata kila sai
dai su ranta a nakare. To wannan ni ina ga kamar gazawa ce ta waɗansu daga cikin su gwamnoni, zan ce ko kuma waɗanda alhakin yake a kai. Didda zaka ga cewa waɗansu gwamnonin suna yin iyakacin bakin kokarinsu, ko in ce waɗansu gwamnatocin suna iyakacin bakin kokarinsu wajen inganta gine-ginen primary school.
A Malam Tanko Ibn Iya, idan da za a bada shawari ne, wato na lura kai kafi karkata ga ingancin malaman fiye da ma yanayin gine-ginen.
Eh, to a gaskiya kuskuren da aka samu ko kuma matsalan da aka samu game da nagartan ilimi na primary school a Najeriya shine daga lokacin da gwamnati ta yi watsi ko kuma ta barar da maganan horon malamai zama grade 2 teachers, daga nan aka fara samun kuskure. Ta nan ne zaka samu mutumin da yake an horar da shi don ya koyar da yara a primary school. Yanzu haka kawai yaro da ya ƙara secondary school, shi kanshi bai san mai koya ba, bai kuma san wai koyar da shi ba, sai a ce a tura shi je karatun NCE. Da ya je nan karatun NCE din, ban san mai ake koya masa ba, sai ka ji an ce yaro ya fito da certificate din NCE, wai malam makaranta ba methodology, wato abin da ake nufi hanyar koyar da yara, babu ainihin waɗansu yadda za a yi ka janyo hankalin yaro, babu da za a mai zaka yi da wannan yaro in baya ji, in wannan in bai gane duk ba ku koya muku irin waɗannan ba. So ni ina ganin abin da za a yi game da ilimin primary school, gwamnati ta sake tunani a sake dawowa da teachers grade 2 certificate, wanda ke shi zai koya ma yara gidauniyar yadda za a yi teaching a primary school. In ba haka ba, ina ganin ana wasa ne, in dai magana matsalan primary school ake yi. Dan yanzu education is a business, kowa ya je dan sato kudin sa, duk matan da dan je ta dan fake wani abu, mijin ta dan kwakulo wani abun nan, yana minista, tsohon minista, menene, sai ta za ta bude primary school.
Wata kila dai ko mutum to zai yi kasuwanci kuma ya samu irin waɗannan kuɗaɗe.
Eto kasuwanci na irin, akwai kananan kuɗin da yake in ka samu za a gane kasuwanci na, ko kuma kuɗin kai da gani ka sanya aka ka same shi, akwai irin waɗannan kuɗaɗen su muke magana akai. Akwai wani secondary school da nake shiga wanda aka ce wai wani ne matarsa ta yi wushi za ta tafi kaza kaza, dan ya mata kisha, ya bata haƙuri, ta kizo kawo makudan kuɗi ya bude mata secondary school, ta ɗibo malamai ana ta teaching, ita ma ta zama ainihin educationist. To ya za a samu daga ta irin wannan abu?
Ni zaka ce akwai waɗanda suke tunani, inda duk manyan jami'an gwamnati na sa 'ya'yansu a makarantun gwamnati ba na kuɗi ba, to tabbas da an gyaggyara dukkanin makarantun.
Wannan bayani haka yake, kuma shine gaskiya, saboda abubuwan da ke faruwa shine kaman jiya mun yi wata magana da wani, kaga ban san zamu yi wannan tattaunawar ba, shi shugaban primary din anguwar da nake, da safe wai sai ya dauki yaran shi a mota ya kai su private school, sannan kuma wai ya dawo shine shugaban primary. Kaga wannan ƙaryata juna ne kiri-kiri. To kaga inda a ce dukkan jami'an gwamnati za su sa 'ya'yansu makarantun gwamnati, to dole su tsaya su jajirce su tabbatar da cewa abin da ake so a koyar, ko abin da ake so a samar domin a inganta koyarwar primary ta gwamnati, to za su tabbatar da sun samu. Na biyu kuma, sai malaman primary ko kuma dukkan malamai masu koyarwa sun maida abin cewa kishi ne. Amma in ka lura zaka ga cewa yanzu duk ina da mutun ya gama aiki a makaranta, ya samu aikin misali koyarwa, zaka ji me kake, eh to mun dan samu koyarwa zamu fara. Wata kan bai yadda cewa yanzu ya samu aikin zai yi ba, shi yasa kaga ba yanda za a yi abin da ya kamata. Ni ina ganin cewa gaskiya da jami'an gwamnati za su maida hankali ya kasance duk 'ya'yansu su koma makarantun gwamnati, to da za a samu ƙarin ingancin koyarwa a matakin farko na primary gaskiya.
Mun tun koyi ne, ka ji wani abu mamaki, shi wannan fa shugaban makarantar gwamnati ne, amma sai ya dau yaran sai kai makarantar kuɗi, wannan ya nuna fa bai ma yadda da abin da yake yi ba kin.
Wato anan wannan maganan ya sa na tuna da wani dan Najeriya, Professor Iya Abubakar, lokacin yana Vice Chancellor na Ahmed Bello University, ƴaƴansa kaf ba mai zuwa private school, public school suke zuwa na samaru. Da aka tambayi professor ya yi ce a'a, ai idan ka duba cikakkun malamai masu training da kuma syllabus na kayan aiki yana primary school namu na public school. Wannan private school da kuke gani duka ainihin is a business centers, so suke ku kawo yara su samu kuɗin su sai abin da za su yi da shi. Amma ku ta public school nan ya kamata ainihin ya kasance za a samu tsantsagarin education. Wannan kenan misalin kamar a Ingila, idan ɗanka na neman wani aiki, in aka bincika aka ga bai attending public school ba, ana nuna alaman wannan is a irresponsible family. Dan duk wani responsible family dan shi sai ya gone through public education, rather public system of education, wanda wannan makare na a Najeriya mun dauka wuri ne na yaran kawa. Saboda haka ne abin da nake so a nan shine ni har yanzu ina maganan gini. Gini duk kare rinka rudin ku. Abin da zai dame ku shine me ke cikin kokolin malamin makarantar da yake ko da yayanka.
Kake ne wannan ya nuna kagoyi bayan wata kila wata jarabawa da aka yi a wata jiha nan arewa inda aka sallami kusan malamai 20,000 daga aiki.
Wannan abin da aka yi a nan ina ganin katon kuskure ne daga wurin wanda yayi. Na farko, ya aka yi har waɗannan mutane suka zama ba su san wannan abu ba? Ba supervisors ne wanda za su rinka zuwa suna duba su? In akwai supervisors, ba a bashi feedback na irin abin da yake faruwa? Idan ba a bashi me amfani Commissioner of Education na state din shi, wanda shi ya kamata ya rinka sanar da shi ga irin abin da yake faruwa? Tun daga ga an samu waɗannan zunzurutu malamai kamar 20,000 kamar da yace ba su iya passing din exam din primary school ba, ai ba na farko ba kenan. Ɗan shekaru da dama an taɓa haka a ainihin Kwara State, wanda aka ce an ba malaman makarantu a jarabawan secondary school sun kasa ci, to kuma gashi a Kaduna State primary school ne ma suka kasa ci. To kaga kenan ya kamata a san amfanin supervisors wanda za su rinka bi makarantu suna duba aiki. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma, me za a ba supervisors a tabbatar da sun yana aiki? A ba su facilities, moto da direbobi da kuma impress wanda za su rinka maintain din wannan motoci na rinka zuwa makaranta ana gana abin da yake. Na uku, masu tsara ainihin ilimi na ƙasar nan a tabbatar da sun ba da correct syllabus wanda yake za a rinka bi ba tare da ainihin ana almundahana ba.
To indai kuma su supervisors din ya nuna ba su yi aikin su ba, shi yasa watakila lurar mutane shi gwamnan wannan jihar ya dauki irin wannan mataki. Kai Usman, ya kike ganin lamarin?
To ni gaskiya ina bashi, ina goyen bayan shi. Dalilin da yasa nace ina goyen bayan shi kuwa shine abu da a matsayin shi na shugaba ko a ko gwamna ko ba gwamna ba, dole ne ya kasance. Ni ina ga koda an ba su supervisors duk abubuwan da suke bukata, to akwai abin da ake ce ma tausayi ko na dan adam, sai kaga ka yanzu wannan gashi iya ba, to amma
za a kar a raba su da hannu waje abinci,
wai ka a raba su da cin abinci. To kuma kaga ka a raba su da cin abinci, sai ya kasance waɗannan yaran ko kuma su ne za su zama ho malaman gobe. Tunda malamin da ya koya ma wannan ɗalibin bai iya ba, kuma an kyale shi ya ci gaba da bai iya ba, wai ka a raba shi da abinci, to dan yaron da zai kyankyasa nan gaba ya zama malami, to irin shi ko zai kyankyasa kenan, ko kuma wanda ya shi lalacewa. To saboda haka kaga dole shugaba ya rimtsa ido yayi abin da ya zama shine daidai dan a samu gyara, a samu ƴaƴan da za su zama su ne manyan gobe wanda za su zo su rike kannan su ko ƴaƴan su su zama nagari. Ni ina koyan bayan shi wannan abu yayi daidai gaskiya.
Tun ku bin iya a ƙarshe, yaranka a ce yau kana da matukar kana samu har yanzu a ce ko da yake kai dan fansho ne yanzu, amma duk da haka idan an baka zabi yanzu ka tura ƴaƴanka makarantun gwamnatin nan ko na kuɗi, wani zaka zaba?
Wannan ya janyo na tuna da wani abu. A yanzu haka FCDA a nan Abuja, iyayen yara suna nan suna ta fidda ƴaƴansu daga private school suna kai su makarantun FCDA dan sun ce sun lura wannan private school ba su koya musu komai. Ina son ɗaya daga cikin kowane lokaci ya samu lokaci ya dan bincika cikin area council na namu guda shida, wurin da muke da makarantun FCDA wato makarantun gwamnati. Za ku ga abin mamaki, idan da makaranta tana da yara 1,000 ne sun kai wajen 1,500 ko 2,000, saboda duk ana ta guje ma private school ana dawowa makarantun
gwamnati. Ba za a danganta wannan da kare tattalin arziki ba kuwa?
Kare tattalin halayen mutanenmu dai, ba na arziki ba. Arzikin yana nan da yake, sai dai halayyar mutanenmu. Yanzu misalin ka ce primary school teacher bai iya ba, waye koya ma primary school teacher din? Ko kuna nufin an haife shi halittacce shi daf ne bai da basira, wani koya mishi wannan gurɓataccen ilimin? Sai a je a binciki wancan na sama ya aka yi shi ma ya yi imparting irin wannan knowledge? Abin ba daga primary school ya taso ba. A duba ainihin malaman da suka koyar da malaman masu NCE, su kuma waɗanda suka koyar da masu NCE din a lura da wa suka kawo su. Gurɓacewan yanayi ne na mutanen yanzu, ba ɗauki teaching komai ba. Shi yasa ainihin mutane ba su damu da a koyar da shi properly ba. Teaching as a business. Idan kana dan hali, sai ka je ka dan samu wuri, ka dan yi establishing dan wani gini, a zo a duba, ka dan bada hanci, a baka approval din cewa an yarda da wannan makaranta, a ce je ka ci gaba da harkanka, shikenan kai kuma ka samu rincin abinci, wai ilimi kenan.
To a ƙarshe Usman, idan ka duba kusan duk makarantun primary na, in ka duba tarihi, zaka tarar akwai wasu mutane da suka taɓa koyarwa a da can. Misali irin makarantun da aka kafa tun zamanin watakila ma wasu dun mulkin mallaka. Za ka tarar akwai manyan mutane da suka fito daga makarantu. Wasu sukan yi tunani su koma, bari in koma makarantar mu ta firamare nan, ni ma na bada wata gudumawa. Ga kungiyoyin iyaye da malaman makaranta, ya kake ganin gudumawar waɗannan ga ilimin firamare?
Eto, da za a dawo da irin wannan tunanin, gaskiya da zai taimaki, zai kawo ci gaba ga karatun firamare. To amma matsalar da muke fama da ita gaskiya irin wancan tunanin fa yanzu yayi karanci. Saboda yanzu inda za ka yi kididdiga cikin kirge, za ka ga mafi yawancin makarantun nan su wannan kungiyar iyayen yara da malaman makarantar ma ba ta amfani, babu ita. Wasu za ka ga babu ita. Da ne za ka ga sai dai gani a rubuce. Amma yanzu ko akwai ta za ka ga daidai ne za ka ga waɗanda suke watakan akwai ta tana da amfani. Amma wasu sai dai ka ganta a rubuce ba, saboda yanayin ayyukan mutane ma bai bari ma su kalle. Saboda yanzu za ka ga uba nawa ne ke zuwa ya ce yau bari dai in je makarantar firamaren nan in ga me ake koya ma yaran nan, me ake koya ma ƴaƴana. Ko kuma ya zo ya samu headmaster ya ce a headmaster na zo ne in gaya kuke kaza kaza, ma a gaisa kawai ya tafi. Duk an daina irin wannan. To kuma kaga irin wannan gaskiya yana taimakawa wajen su malaman su tsaya su abin da ya dace, dan jin tsoron kila iyaye za su iya zuwa su ga me ake yake faruwa. Ko kuma kila za su ga wannan tsohon director ne ko tsohon kaza ne ko kila kaza ne ya zo gashi shi ma yana bada gudunmuwar shi. To in zai zo ya bada gudunmuwar shi kyauta, kaga kai da ake biya babu wani dalilin da zai hana ka kai aiki. To saboda haka inda za a dawo da irin wannan tsarin, to da zai ƙara taimakawa wajen inganta a karatun primary.
Malam Tanko iya. Na zaga makarantun primary da yawa da dana san suna da filaye sosai inda yara kan shakatawa bayan ta wajajen ina jin karfe 9 ne haka ake fita. Da in yara suka yi karatu kamar na awa 2 za su fita su je su yi ɗan wasanni saboda kwakwalwarsu ta dawo ta yi caji. Ko kuma ma za ka tarar akwai gonaki inda yara suke zuwa su yi shuka su koyi harkokin noma da wasu sana'o'i. Amma yanzu yawanci duk waɗannan filayen mutane sun maida su gidaje.
Kwarai. Wannan ya sa dole mu koma mu waiwayi wani kokari da wani gwamna yayi a arewa ta tsakiya, wanda ya neme kwato ma wata makaranta filinta wanda aka san mallakin makaranta ne na dada can, wanda manyan mutane a halin yanzu saboda rashin tausayi da rashin tunani suka mallaki wurin ya zama nasu na gado da ƴaƴansu. To kaga a rashin tausayin manya da kuma rashin tausayawa education yakan kai a Ibris da maganan da ya shafi education. A da yara za su fito ko abin da ake cewa PE, wasan motsa jiki, akan tanaji filin kwallo da kuma filin tsalle-tsalle na musamman da kuma gadin wurin da ake koyan aikin rani da kuma na damuna da sauransu. To duk da zaran an dan bada filin makaranta gab da gab, idan wani babban shige yana shigewa da kullu ga alamar wani fili, wannan filin fa a ce yana makaranta ne kaza kaza, zai je hada baki da hukuma a bashi wannan filin. Kaga ba tausayi, ba tunani ga imani da kuma sauransu. Haka
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan filan makula da su tunda jirgin binnin yamani shi jirgin binnin ingila to ja ka da Italiya in ya dan fauka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya. Yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin gale na shin gale bintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolanar da fe jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da ƴaƴan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba. dubban jama'a sun tabbata. Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma, Paris akwai ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German
Duka cin gari gaba ɗaya ya kawo misalai da talaka, kuma dai muna magana ne akan dama ilimin ƴaƴan talakawan da
yake
a cikin primary LEA diddiye, kamar yanzu a cikin tattaunawar nan kin ji ai wani yana zuwa ya aje ƴaƴansa, shugaban makaranta ne ba, amma sai ya aje ƴaƴansa ta kuɗi sai ya wuce makaranta kuma da yake koyarwa ta gwamnati.
To amma Usman, kamar yadda ake ta magana ko daga masu sauraron mu suna ta magana, wai idan jami'an gwamnati suka mai da ƴaƴansu makarantun kuɗi za a samu ci gaba.
To
haka ne wai Usman?
To ni dai ko dai ba haka ba, gaskiya ni abin da nake kallo shine idan dai tsari yana aiki, kawai tsari yana aiki, saboda ai ko ana akwai makarantu masu zaman kansu
sosai,
yawa kuma sun ba suna diban ƴaƴansu su kai kuma kasashen waje su karatu ba, ai akwai ko yanzu da haka akwai makwabtana da inda na tashi daga kamar shekara 2 da ta wuce dinnan, makwabtana ne dan sa Ingila yake karatu kuma ta kuɗi ma yake yi,
kuma kaga ce kaga
ai ko nan kaga
idan kana son ma dan kai
idan akwai tsari tun asali, watan foundation kenan ko komi
ne,
idan akwai tsari tushen abun wannan duk bai taso ba.
Kin ga anan maganan primary da secondary ba ma wani abu magana ba,
kaga anan
an yi tsari
wasu na kai ƴaƴansu ma makarantun da ba na gwamnati ba, saboda ko suna da addini,
yawa
kamar addini biyu, in kana son kan kai karatun Qur'ani za ka kai makarantar da ba ta kuɗi ba, kuma ba wai dan cewa ta gwamnatin
wai ba ta inganta ba, saboda yawanci abinda zaka ga tsari ne ake bi, na kan misali tsarin karatun da zaki ga suke bi shine zaki ga primary da tsarin su, kuma koda a gida tunda ba suna hadda karatun gida ba, ka aje yara a gida a cikin primary su je cikin gidansu ne primary su karatu, kuma Usman da kai
gwamnatin a ta wani wata wuraren da ai kowace gwamnati ta kasu kashi ko wani sad da yadda suke ko ta jaha da yadda suke nasu, wasu zaka ga jaha suna kokari su yi amma ba a kula, bayan an riga an gina makarantun masu kyau to amma ba a bi a kula da su, to kuma su abin ba na gwamnati bane kadai, mutane sun yi yawa, idan gwamnati ba ko kanku yanzu kaman PTA dinnan da ake mai amfanin PTA,
tunda anan kinga ana PTA amma zaki ga ana
ba da gina muku makaranta mai kyau, gwamnati ta zo ta gina muku makaranta ku iyayen yara sai ku dage su kuma PTA su zama da kuka zaba, su zama su kuma suna aiki a makarantar ku,
kuma aikin su
wani abu ba na gwamnati,
amma yanda daya daga cikin wanda ya turo mana sako yace ai ko kuma tace kudin na zuwa amma hannun wa yake shiga
shine matsala,
daga ƙarshe zaka duba cewa kuɗin nan na zuwa domin a gyara makarantun nan amma hannun wa yake shiga, wa yake
da wannan hakkin, ba wannan bane na ba, ni magana da nake yi idan gwamnati ta yi kokari ta gyara, saboda ana samun jikin da suke gyara ko a mutanen
da jama'a na da alhakin gaskiya,
saboda yaro idan fa makarantar suna da wani sai ga yafi
bari ma baki ma misali, wani karamin misali yanzu haka akwai kuɗin da muka yi a makarantun da yara na suke, kowa sai ka je ka duba zaka sai bulo guda 4 ko guda 8 ko guda 12 ya danganta da karfinka, daga dala 15 ne ko 25 ne zaka siya har zuwa 150, ba zaka wuce 150 ba, bulan nan ki san me za su yi da su, inda ake zuwa ka tuko mota ka zo ka aje yaro, in yaran da ake kawo su da mota ko a zo a dauke su wanda ba sa bin motar gwamnati misali, to inda ake shiga din a aje yaro a wuce, to shine ake son a mai iyaka, to amma kin ga PTA din shine iyaye yara
suke yawa, to Usman nan
yawa
sai da aka ci gaba
kan filaye
ko anan din ma
babu yadda
inda aka ci gaba zaka ga nan kowa ya san
yancin shi,
in ka an maka abu mai kyau zaka tashi tsaye kai magana, to mutanen mu kowa kawai ya ban ma gwamnati,
kowa ya yi zaune gida ya ban ma gwamnati, sannan ma da Hafsat bayan ma barwa gwamnati da aka yi din shine idan ka mimmike kafa ka ce ka bar ma gwamnati misali, dan nan waye yake fara more shi ne, wai kai ne ko gwamnati wake a kai kake fara mora dan ka tunda ko daga aiki ka fara
mora,
Hausa ana cewa gyara kayanka bai zama
sauke mu raba ba,
yawa.
So saboda haka abinda muke magana kenan, saboda haka kamar yanda Safina ta faɗa mako mai zuwa zamu tattauna mu ji wayannan makarantu
bakin daraktar tallafin karatu Imam Inuwa Muhammad na ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya, mu ji ko akwai abinda ya kamata gwamnatin tarayya ta yi akan lamarin yadda za a samu inganci a makarantu.
Bari mu ji kaɗan daga ciki.
Idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne da irin ayyukan da aka bashi, ita gwamnatin tarayya tana da nata, gwamnatin jihohi tana da nasu, sannan haka gwamnatin kananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya, kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewa ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi, to abin da yake faruwa
To abin da yake faruwa kenan zamu je a mako mai zuwa in Allah ya kai yanzu kan Amadu da
Hafsat Maina Muhammad
Safinatu Sudai
sai Daniel Brown da shine bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne Aiden Otuko sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai gobe a magana siyasa da shugabanci na gari shirin